This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da Zara Ufage da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan yammacin na Juma'a 15 ga watan Maris shekara ta 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Zara da kanin labarai.
Jami'an Falasɗina sun ce hare-haren Isra'ila guda biyu sun kashe fararen hula da dama yayin da Falasɗinawa suka yi jerin gwanon karɓar kayan agaji a Gaza. Masu kada ƙuri'a sun isa rumfunan zaɓe a Rasha a yau domin gudanar da zaben shugaban ƙasa. Fadar White House ta ce tana ƙarfafa gwiwar 'yan majalisar dattawan Amurka da su gaggauta yin nazari kan ƙudurin dokar da zai magance matsalolin tsaro game da manhajar sada zumunta ta TikTok.
Kanun labaran kenan a ɓangaren rahotanni. Sa'adi cewa Allah ya yi wa Olubadan na Ibadan a jihar Oyon Najeriya rasuwa.
Tun ne mai taimako shi bai da ƙabilanci shi dai ba bari mai ba ba hoshe ba shi komi kaga ya samu shiga cewa a yi zaman lahiya.
Za kuma a ji cewa a yammacin jiya Alhamis ne shugaban shirya Zamfara da Sokoto na hukumar Kwastam ya ba da umarnin buɗe kan iyakar Najeriya da Nijar a ƙaramar hukumar Ilela.
Alhamdulillah da buɗe ga hanyar an dan saboda falin alabi bakin daji ala tare tare da mutane amma
sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin Daɗan Gari tare da Umar Faruk Musa, inda a yau masanin tarihi Professor Mukhtar Umar Bunza zai ɗora akan tarihin da ya koro a makon jiya na garin Gwandu. Muna kuma tafi da tasirin Ramadan albarkacin wannan wata, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yayin da Falasɗinawa suka yi jerin gwano don karɓar kayan agaji a Gaza da sanyin safiyar yau Juma'a, jami'an Falasɗina sun ce hare-haren Isra'ila guda biyu, ɗaya a tsakiyar Gaza na biyu a arewa, sun kashe fararen hula da dama. A cikin hare-haren guda biyu mabambanta, akalla mutane 29 ne suka mutu, yayin da wasu 150 suka jikkata a lokacin da suke jiran karɓar kayan agaji a cewar ma'aikatan lafiya ta Hamas. A karon farko jami'an kiwon lafiyar Falasɗina sun ce an kashe mutane 8 a wani harin da aka kai ta sama a cibiyar rarraba kayan agaji a sansanin Al-Nusrat da ke tsakiyar Gaza. Ma'aikatar lafiyar ta kara da cewa a karo na biyu kuma akalla mutane 21 ne suka mutu, sannan wasu fiye da 150 suka jikkata sakamakon buɗe wuta da Isra'ila ta yi kan taron jama'ar da ke jiran manyan motocin agaji a arewacin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila dai ta ce tana bincike akan lamarin biyu. Wannan lamari dai yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana a ranar Laraba cewa dole ne Isra'ila ta mayar da jin daɗin fararen hular Falasɗinawa a matsayin fifiko na farko a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Masu kada ƙuri'a suna isa rumfunan zaɓe a Rasha a yau Juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki uku, zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba Vladimir Putin na wasu shekaru 6 bayan ya kayar da 'yan adawa. Zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da baiwa Putin cikakken ikon tafiyar da tsarin siyasa. Zaben na zuwa ne kuma yayin yaƙin da Moscow take yi a Ukraine ya shiga shekara ta uku. Masu zaɓe za su kaɗa ƙuri'unsu daga yau Juma'a zuwa ranar Lahadi a rumfunan zaɓe a faɗin yankuna 11 na ƙasar da kuma yankunan da aka mamaye ba bisa ƙa'ida ba na Ukraine. An buɗe rumfunan zaɓe na farko a yankunan gabashin Rasha, Chukotka da Kamchatka, da ƙarfe 8 na safe agogon ƙasar. A yau Juma'a ne Ukraine da Russia sun ce sun harbo jirage marasa matuka a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na Russia, yayin da kuma shugabannin ƙasashen Turai suka hallara a Berlin don tattaunawa kan tallafi ga Ukraine. A wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuka 27 ƙirar Iran. Ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a ta ce ta kakkaɓo jiragen sama marasa matuka na Ukraine guda 5 da rokoki 2 a kan iyakar Belgorod ta Rasha da yankin Kaluga da ke kudu maso yammacin Moscow, babban birnin ƙasar.
An jima kaɗan Zarawa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda a yammacin jiya Alhamis ne shugaban shirin zamfara da Sokoto na hukumar Custom ya ba da umarnin buɗe kan iyakar Nijar da Najeriya a ƙaramar hukumar Ilela. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A yammacin jiya Alhamis ne hukumomin Custom na zamfara Sokoto a ƙarƙashin controller na Kamal Muhammad suka ba da sanarwar buɗe iyakar Nijar Najeriya gefe Ilela local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da birnin kudin jamhuriyar Nijar. Waɗansu direbobin mota da suka so mu kai komo a wannan iyakar sun bayyana min komi suka ji game da buɗe wannan border, sai dai sun koka da cewa har yanzu jihar bata buɗe ta ta iyaka ba.
Alhamdulillah da gudu ga hanyar anka dan saboda halin ana bi bakin daji ana tare tare da mutane, amma da anka ce an bude hanya Najeriya ta bude, to alhamdulillah ba ce Ilela sai be kwalta shi Ilela, amma har yanzu da sauran zo mu ka ba tunda Nijar ba ta bude ba, kina yanzu akwai sauran matsala kuma san dalilin da sai ta Nijar ba ta bude ba sai mun saurari ra'ayi daga shugabannin mu
na Aminu Aminu Nasara Talabo bisa ga gogga hanya da mahukunin Ilela. Lalle mun ji dadin bude border da Najeriya ta yi, kuma sannan ina roƙo da gwamnatin tunan Nijar ita ma ta sauwaka ta bude iyaka kasar ta, mu ma mu saki samun dama ta wanga lokaci da anka shigo na abinci da ya tsada abin da ma zakaci yau kakin ka fito da Ilela za ku wannan kwanni ka rabe bisa hanya, idan ka doka nan ne dai in ka bar duwan zaka sauka kasa ga cewa polisan mu ta bayan sabon ka tangin nan, amma da ka hau kwalta lahiya lo zaka shiga gate na harko na migration ne har ka shiga gidan Costa ka hita Ilela saman kwalta zaka shiga ka hita.
Kiran dai da ke ci gaba da karuwa shine na ganin jamhuriyar Nijar ta bude na ta iyakar domin jama'a su ci gaba da kai komo cikin sa'ida, inda su ma ƴan kasuwa suka nuna jin dadin su game da wannan bude iyakar.
Kadiba yana tuna ma ƴan kasuwa a lokacin da ake hada-hada kayan aikin mulki, wannan ba ƙaramin alfanu bane ne, amma da sauran zumbo ka ba tunda ba ji ta bakin bangaren hukumomi nan ba na majalisar ceton ƙasa ta CNSP suna da yuka suwar da nama game da wannan al'amari, saboda in ba sun yi magana ba to har yanzu da sauran rina aka ba gaskiya abinda muke jira dai muna jira sanarwa daga hukumomi na Nijar.
Ni sai mu ce alhamdulillah mun ji dadi domin Allah gwada mu da garana tsakanin mu da Najeriya da Nijar, domin ka diba mu da Najeriya mu azu da da mu a rotuwa wuri guda ɗan uwa muke ɗan uwa juna Hausa mu guda da mu da su, in ka diba ji a ta duka mu a ka da su kenan, mu da Najeriya ba mu da bambanci tunda in ka ga dan Nijar ba ka san dan Najeriya, in ka dan Najeriya ba ka san dan Nijar.
A nasu bangaren waɗansu ƴan ƙasa sun ce bude wannan iyakar Najeriya ta yi zai ƙara ƙarfafa dangantaka ƙasashen guda biyu, da a cewar su a can baya ta samu matsala bayan juyin mulkin soja a Nijar.
Boda ga hinan masha Allah kowa na ta harkokin shi suna ta Ilela suna dawa ba ta da yake waya daji ba, a yau duk wanda ke son shi ta Ilela shi ta Najeriya babu zan ta yake waya. Najeriya ta bude boda ta kowa suna safa da Marwa muna kasuwanci muka mai da mun
ma magabata ne can aka samu sai dan ya shiga wasu abubuwa sun ka geto an ka samu wannan akasi, to yanzu ubangiji Allah ya daidaita suwa kaga an kai karshen abin kenan, gode mu Allah dai za mu ta kare kuma har yanzu har gobe zumuncin nan namu da na jini da na addini da na komi wanda a tsakaninmu da su kuma zai kara ci gaba insha Allah.
Yasuwa dai wannan lokacin ba wata sanarwa ko kuma wani jawabi da waɗansu hukumomi suka yi ko na Nijar ko na Najeriya biyo bayan buɗe wannan border. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman da wannan rahoto, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Zarau da ci gaban labaran duniya.
fadar White House ta ce tana ƙarfafa gwiwar 'yan majalisar dattawan Amurka da su gaggauta yin nazari kan ƙudurin dokar da zai magance matsalolin tsaron ƙasa game da manhajar sada zumunta ta TikTok. Bayan matakin da aka zartar a majalisar wakilan Amurka tare da goyon bayan ɓangarorin jam'iyyun biyu a farkon makon nan. Yayin da majalisar dokokin Amurka ta zartar da ƙudurin dokan da ya buƙaci kamfanin ByteDance wanda ke da tushe a China da ya janye daga TikTok domin manhajar ta ci gaba da aiki a Amurka. Fadar White House ta ce ta goyi bayan ƙoƙarin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Catherine Jean-Pierre ta ce shin muna son bayanan sirrin Amurka su kasance a nan ko a China? Shin muna son kamfanonin China su mallake mu a nan ko a can? Don haka kuma ina so in bayyana ƙudurin dokar ba zai hana aikace-aikacen manhajar TikTok ba. Kamfanin TikTok ya bayar da hujjar cewa wannan ƙudurin dokar zai iyakance 'yancin faɗin albarkacin baki kuma manhajar ba ta haifar da wani haɗari ga tsaro ba. A jiya Alhamis ne China ta yi gargaɗin cewa ƙudurin dokar zai jefa kamfanoni mallakar ƙasashen waje cikin rashin nasara a Amurka. 'Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaron ƙasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabab suka kai a wani otel mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin Mogadishu. Jami'an 'yan sanda sun shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an kashe dukkan maharan da ke ɗauke da makamai kuma al'amura sun koma kamar yadda aka saba. Inda jami'an tsaro suka gudanar da cikakken aikin bincike a wurin, kawo yanzu dai babu cikakken bayanai akan adadin waɗanda suka mutu. An ga jami'an tsaro sun kewaye otel ɗin SYL jim kaɗan bayan da 'yan bindiga suka kai hari a ginin da ke tsakiyar birnin Mogadishu a yammacin jiya Alhamis, kamar yadda shaidu da jami'ai suka bayyana. Wani mazaunin garin ya shaida a muryar Amurka cewa an tada bom a wajen otel ɗin, sannan ya ce bayan wani ɗan lokaci kuma ya ji ƙarar harbe-harbe daga cikin otel ɗin. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin otel ɗin da ake samun yawan haɗuwar jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki, ya sha fuskantar hare-hare da dama na Al-Shabab a baya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla yanzu kuma sai Oyo a Najeriya, inda Allah ya yi wa Basarake Olubadan na Ibadan rasuwa yana da shekaru 81 a duniya. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton na wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Allah ya yi wa Olubadan na Ibadan Obamashud Ola Lekan Balogun Okunmade na biyu rasuwa. Olubadan Lekan Balogun, kamar yadda aka fi kiransa a Ibadan, ya rasu ne yana da shekaru 81 a duniya. Ya rasu a asibitin koyarwa da ke Ibadan UCH a takaice bayan ya yi fama da gajeruwar jinya. Olubadan na 42 ya fito ne daga ginin sarautar Ali Iwo daga karamar hukumar Ibadan ta arewa maso gabas. Gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi Makende ya tabbatar da mutuwar babban basaraken na jihar Oyo. Za a yi jana'izarsa da karfe 4 na yammacin yau Juma'a idan Allah ya yarda a makabartar masarautar Aliwo da ke cikin birnin Ibadan. An haifi Olubadan Lekan Balogun ran 18 ga watan Oktoba na shekarar 1942. Ya hau karagar Olubadan na Ibadan ran 11 ga watan Maris na shekarar 2022. Olubadan Lekan Balogun dai ya zama sanata na jam'iyyar AD a tsakanin shekarar 1999 zuwa shekarar 2003. Kana ya taɓa yin malamin jami'a a Najeriya. To ko me mazauna birnin Ibadan za su ce a game da mutuwar Olubadan na Ibadan?
Muhammad da birke birnin Kebbi, mazauni Ibadan. Wallahi mutuwar Olubadan gaskiya mu Hausawa mu bangare mu gaskiya mu ji dadi ba, saboda mutum ne mai taimako, shi bai da kabilanci, shi dai ba bare ba baba Hausa ba. Ko mi kaga ya samu kina cewa ayi zaman lahiya, a haka shine bamu ji dadin wallahi rabuwa ki ba, sai dai mu ce ubangiji Allah ya jikan shi, Allah ya bishi rahama.
Wato a lokaci ne yana harka da kowa,
a lokaci ne yana harka kowa, ba wani kabilanci tsakani da mutane, ba Bahaushe ba Inyamuri ba Ebo ba wani kabila haka, a'a ba ruwan shi da wani kabilanci. Mutum ne wanda ka tarban mutane da muhimmanci sosai. Haka
idan Allah ya kawo mai gadon sa, wadanne irin halaye kake son yayi?
To muna so Allah ya sa shi gadon inda turken da ya sauka, muna so he gadon Olubadan din nan. Eh, wanda ya
suna na Temeta Abu abun ya ba mu mamaki saboda karin ja wancan ranan Tuesday ya yi shekara akan kujera tun jiya nan da muka ji akan radio da internet cewa Olubadan ya rasu a asibiti ba mu ji dadi ba amma dai ba abun da samu abun da Allah ya yi ne in Allah ya ce mutum lokacin shi yayi ba abun da za a
kamar dami za a tuna game da mulkin Olubadan
wa da yawa ne yayi da ni na sani saboda lokacin sa akwai wani sarakuna cikin garin da suna fada tsakanin su shi yazo ya raba fadan kuma akan akwai kran da aka ce sa ba su sarakuna na kirimin garin nan na Ibadan
irin su magaji haka
shi yayyada da governor suka yi abun saboda haka kowa sai ringa tunan shi
kuma ka ji dadin wannan da yayi
na ji dadi saboda Ibadan baban gari ne shine na biyu a Africa gaba daya bayan Cairo sai Ibadan kuma ce Ibadan shi sarki da yayi kadan
Hassan Umaru Tambuwal murin Amurka daga Ibadan a Nigeria
to madalla an gaida Hassan Umaru Tambuwal masu aro yanzu kuma lokaci yayi da za a ƙara gyara zama a sauraron shirin mu na gaba da dan gari
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan rana kuma da fatar ana ci gaba da gudanar da azumi cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali yau a shirin na da dan gari za mu kawo muku kashi na biyu kuma wanda shine kashi na ƙarshe a inda ni Umar Faruk Musa a makon da ya gabata idan za ku iya tunawa na yi tattaunawa ta musamman da wani ƙwararre akan sha'anin tarihi wato Farfesa Muktar Umar Bunza wanda malamin ilimin tarihi ne a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto don haka a wannan satin za mu dora daga wancan tarihin da muka fara na garin Gwandu
duk wasiƙun da ya rubuta da sakonnin da ya aika da sarakunan da ya kira da waɗanda ya yi mu'azi da tafiyoyin da ya yi duk yana cikin garin Gwandu ne so kaga kenan a wannan lokaci Gwandu sai ta koma ta zama babban gari na tafiyar da mulki da daula bisa ga tsari kuma sai Gwandu ta koma ba ma wurin ilimi da tafiyar da mulki dai ba sai ta koma wa'ana wata center ta unity ma'ana ta haɗin kai saboda su masu jihadi idan muka lura da da'awarsu ba suna da'awa ne ko kuma ba su yi da'awa akan wata ƙabila ba ba su taɓa ganin kansu a kansu su Fulani ba ne bale su yi jagoranci su je suna bi suna neman ƴan uwansu Fulani ba su yi akan Hausa ba ba su yi akan Nufe ba sun yi akan Musulunci so da duk wanda ya karbi Musulunci na kuma yana son yi shi daidai to na su ne saboda haka shi yasa a ga tare da su akwai Gobirawa akwai Zamfarawa akwai Baribari akwai mutane da yawa na kasashe daban-daban wanda yake kowane yanzu kuma sai ya zauna cikin garin Gwandu saboda tafiyar da addini cigaban addini in fact abinda zai fi tsara ba ku mamaki mafi yawa waɗanda aka confident ko kuma a ce santar sarakunan Gwandu din tun farko da yawa in ka zauna ka fara analyzing din su sai ka isko sun fito daga ƙabilu daban-daban lokacin da Turawa suka yi deporting sarkin Gwandu Muhammad Aliyu ko Aliyu Muhammad ne lokacin 1903 kenan abin da yake faruwa da aka tashi aka ce ni ya dauki duk mutai da mutum guda wanda ya aminta da shi sai da wani bane wanda yake wannan ya haba Turawa mamaki sosai ganin cewa a'a to wannan ba ba kabila guda ba a'a su gare su ba wata kabila abinda akwai addini da mai yin sa shi an nasu saboda haka sha'anin Gwandu ya canza kwarai da gaske ta zama cibiya mai muhimmanci sannan ta zama cibiya wadda duk abin a wannan ƙasa ta Afirka ta yamma daga Mali daga Burkina Faso wadda yake haccan rikon Mallam Abdullahi na har ƙasar Mali har Timbuktu har Jinju har Saye ƙasar Niger duka wato wannan garin Gwandu sai zama administrative center bayan ma Shehu ya bar Gwandu din ya koma Sifawa
amma zan so in sani shin me yasa Gwandu bata ci gaba da zama headquarters mulkin na daular Usmaniya ba sai ya zo Sokoto daga ƙarshe aka zo ta kasance ita ce cibiyar ita ce kamar headquarters
gaskiya ne wato ka san kamar yadda bayani ya gabata cewa kasashe na ƙasar Hausa gaba daya ana samun nasara wuri ana samun cin nasara sannan kuma suna karban wannan da'awar ta shehu da gehen gabas da gehen yamma ma'ana da gehen yamma nan na baka har zuwa Burkina Faso har zuwa Mali har zuwa Niger har zuwa Idorin sannan gehen gabas da na har zuwa Adamawa har zuwa Kano har zuwa Bauchi har zuwa Gombe da sauransu Misali, a wannan a garin Gwandu, wanda ya san yadda tsarin ta yake da yanayin ta yake, lokacin da aka samu zaman lafiya, aka samu kusan duk kasashe ko ina ya karba, zaka ga irin yadda tsarin garin yake da yadda aka zagaye shi. Bai ba da abin da ake bukata na tafiyar da mulki, na shiga da fita da zirga-zirgar mutane da kuma walwala da kuma buɗawa. Wannan shi yasa Sheikh Usman Fodiyo ya umarci ɗansa Muhammadu Bello da ya dubi wani wuri wanda yake mai faɗi, wanda yake buɗaɗɗe, wanda yake da kalura yadda Sokoto take a binan flat, ma'ana ga ta nan buɗe, ba tudu, ba fari, ba rami, sannan kuma ga ruwa wanda ke gudana na gulabe har shekara ta sake zagayowa, ga wurin noma, ga duk abin da ake bukata. So kaga ita ta fi bada ma'ana headquarter mai muhimmanci, mai kuma amfani ga lokacin da ake ciki. Wannan yayi daidai ga abin da ke faruwa ko a yanzu kuke kasashen duniya. Kaga misali kasar Turkiya ta canza fitar dinta kusan har sau 4 zuwa 5. Asali sanda aka fara suna Bursa, an ka ga mu aka komo Ankara, an ka komo aka komo Istanbul, wanda yake kuma duka kaga alhamdulillah mun lefo su, mun ga dalilan da zai sa a daga daga nan a ƙara zuwa nan ko a koma zuwa can. Wannan yana daga cikin abubuwan da yasa aka koma da headquarter zuwa ainihin garin Sokoto. Sannan kuma da aka koma nan, sai da Sheikh Usman Fodiyo bai zauna Sokoto ba, bai zauna Gwandu ba, mana sai zauna Tifawa, sai kusan shekara 2 kafin rasuwarsa. Sannan sai ya isa Sokoto, kuma an ga irin yadda shigar tashi yayi da neman inda za a rufe shi in ya rasu da sauransu da sauransu, wanda yake yana bye bye, to amma yana yin bankwana da ita duniya ita kanta.
Ina so ka gaya mana wace al'umma ce ke garin na Gwandu kafin mayaka wato Sheikh Dan Fodiyo su je wurin su mai da shi headquarter su?
Gaskiya akwai mutane gwargwado kamar yadda muka ambata baya. Na farko dai wurin noma ne, saboda kaga akwai kabawa manoma, akwai masunta, akwai mafarauta, sannan kuma akwai Fulani. In fact akwai ma wani bature da ya rubutu akan ainihin Fulani a garin Gwandu tun kafin jihadi, wanda ke zai kara gwada maka muhimmancin wurin ga sauran al'ummomi da kuma da tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa. Saboda haka masu noma suna na a wurin, akwai Hausawa, akwai Kabawa, akwai Gobirawa, sannan akwai Fulani, akwai sauran kabilu waɗanda ainihin daular Kabi take jagorancin su a wannan lokaci. So wannan yana ƙara nuni ga cewa wato gari ne wanda yake yana da tasiri, yana da muhimmanci sosai. So akwai wani littafi wanda a kusan wannan karni na 1850 ana neman wani littafi a can ɗakin karatu na Timbuktu, ba a same shi ba, sai garin Gwandu aka same wannan littafi. Sannan ita garin Gwandu din misali a duk takardun da aka rubuta ma sarkin Kano, sarkin Katsina, sarkin Zazzau, duk dai sauran sarakuna, duk da mijin din da Sheikh Usman Fodiyo ya aiki Sarki Muslim Muhammad Bello ya tafi yayi mijin da malamai ɗan Doto, ai duka daga garin Gwandu ne. To kaga in muka ambaci ishu na ko kuma a ce harkar sana'a, dama su masu jihadi ba su yadda da zaman banza ba, kuma duk inda suka zauna za su kori jama'a, su karfafe su domin kowa yi sana'a saboda hisaya ga kansa. Babbar sana'a wadda aka yi shahara da ita a wannan gefe shine sana'a ta noma. Wannan sha'anin noma din nan ba ƙaramin abu bane, wanda yake har gobe in mutum ya zo Gwandu zai ga cewa gari ne wanda yake alhamdulillahi Allah ya wadata garin da ainihin al'amarin noma na damina da na rani da sauransu. Sannan ga sha'anin kiwo, kiwo abu ne wanda yake mai muhimmanci sosai, kuma yana tafiya kafada da kafada da noma. Wannan in ma ka tsara gaba za ka ga gwargwadon hali irin waɗannan fatun da akwai daga nan waɗanda sun fito daga ainihin kiwon da ake yi, sun ƙetare daga wannan, sun ƙetare wannan bahar na Mediterranean har sun isa ƙasashen Turai. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai. Duk sanda za a karanta tarihi na wannan za a ga shi da something Allah ya taimaka ya fita, kuma Sokoto ta yi fice a kansa. Dangane da tambayar da kai na me yasa sarkin Gwandu baya garin Gwandu, aka canza aka koma birnin Kebbi, wannan yana da tasiri ko kuma alaƙa da lokacin da Turawa suka ci mu da yaƙi a nan. Lokacin da suka zo suka ga Gwandu ba ta yi musu ba, saboda ana samun irin tashin kayan baya din nan ba a irin resistance ba a yadda da mulkin Bature ba. To kuma suka ga cewa duk Baturen da zai zo nan akwai hadari. To sai suka fara ciruta daga bayan da suka yi wannan abin gajen alif da 903 sai suka sa aka juya aka dawo Ambursa. Daga nan Ambursa kuma suka ga inda ya fi dacewa da ya fi zama fili da kuma inda suna iya samun bariki da sauran abubuwan more rayuwa da kuma tsaro. Kuma shi Turawan suka sake maidawa aka dawo garin birnin Kebbi. Sun kaga sarkin Gwandu yana birnin Kebbi amma kuma na sarkin Gwandu ba a ce mai sarkin birnin Kebbi.
To madalla da wannan kalamai na Professor Muktar Umar Bunzam ka kawo ƙarshen shirinmu akan tarihin garin Gwandu a wannan shiri na da ɗan gari akan ci gari. A madadin abokanan aiki duka taimaka shirin ya zo gare ku, muna miƙa saƙon godiya ta musamman ga Farfesa Muktar Umar Bunza a lokacin da ya ɗiba da kuma nazarin da ya mana a tuno mana da gabatar mana sababbin batutun da ba mu sani ba akan garin Gwandu da ke can jihar Kebbi a halin yanzu. Umar Faruk Musa ne daga nan babban birnin tarayyar Najeriya na Abuja, nake muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ma salam.
To madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za a saurari tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ji sunana Muhammad Bortella, wanda lakami da dama suka sani Chama Ramzi kuma sai Aisha Zango Niki. To gaskiya cikin wata Ramadan da masai na musulmi, farallan Ramadan in za a yi magana shi dare ya yi gariyawa ba karewa. Alhamdulillah na jurin sana'a ma ya kai Ramadan saki yana zuwa albarka zallani da biyu kuma jikinmu kuma insha Allah kananan ciwo na damu amma albarkacin wanga wata ba mu sanin ma wani abu haka ga lafiya ga karfi ga murna muna saja zumunta cikin yawayenmu wanda jiya ma sabani kadan ya zo albarkacin wanga wata ma an shirya ana zaman lafiya ana murna ana fira daga jin tafsiri kan radio sai fira na addini na cigaba batun siyasa batun ball duka ajiye gefe samu na ma Allah godiya wanga wata je gaskiya gaskiya in dai ka samu kare bace wanga wata ya kamata kai ma Allah godiya samu dai tun ba mu karewa mu kai ko ina ba mun gan saki a cikin lamarin mu sosai sosai sai alhamdulillah ina ilisha masallacin na asham ko masallaci ko yanayi aiki aiki yawa kaina lokaci ka ina barin je masallaci je sallan lisha da jama'a ni asham da jama'a mu roki Allah mu nemi biyan bukatun mu da lafiyar mu da ababan da mu muka ba mu sani ma ba Allah ya fi mu sani muke rokon Allah mun san kuma kamin lokaci ya kai azumin ga ya kare bukatun mu duka Allah ya biya mu insha Allah sallah da bai wuce mu azafar muna barin sallah lasar muna barin wurin shago mu fita mu je mu yi sallah da jama'a lasar haka nan magrib kawai mu yan kasuwa muke yin kasuwa amma sallar isha da asham muna kuma fita mu je mu yi da jama'a saboda mu samu dumbul ladan da ke ciki.
To Allah ya ba da ladan masu faro da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
Yayin da Falasdinawa suka yi jerin gwano don karɓar kayan agaji a Gaza da sanyin safiyar yau Juma'a, jami'an Falasdina sun ce hare-haren Isra'ila guda biyu, ɗaya a tsakiyar Gaza na biyu a arewa, sun kashe fararen hula da dama. A cikin hare-haren guda biyu mabambanta akalla mutane 29 ne suka mutu, yayin da wasu 150 suka jikkata a lokacin da suke jiran karɓar kayan agaji a cewar ma'aikatan lafiya ta Hamas. Masu gada ƙuri'a suna isa rumfunan zaɓe a Rasha a yau Juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki uku, zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba Vladimir Putin na wasu shekaru 6 bayan ya kayar da 'yan adawa. Zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu.
To baki daya da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zarau Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Nandudu da ta bada umarni, da injiniya mu na wannan lokacin Jumbe Hamza, Hawa Sharif, muku fata alheri daga nan Washington DC, sai anjiman ku.